Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya Far'a Niya Nomad FM Dalol FM. Kana kuma ana iya kama mu ta tashar motar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Haka kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakar ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a sashen mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkamu da wannan yammaci. Yau Alhamis 7 ga watan Maris na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfil Hashim Gumal ke farin cikin gabatar muku da shirin daga nan birnin Washington DC. Da farko, ciyaman ba mukanin labarai.
Wasu mahara da ba a san ko suwaye ba sun yi barin wuta akan wani taro da aka yi a Kabul babban birnin Afghanistan, taron da ya samu halartar shugaban wato ƴan takarar shugaban ƙasa masu yawa. Yau Alhamis ne ake sa ran wata kotun tarayya za ta yanke wa Paul Manafort hukunci, mutumin da ya rike mukamin shugaban kwamitin kamfen ɗin shugaba Donald Trump. Haka kuma za a ji shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce a shirye yake shiga tsakani don daidaita Amurka da Koriya ta Arewa.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu za ku ji cewar dattawan arewacin Najeriya na ACM da sarakunan gargajiya sun gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ko me suka tattauna?
Sun jaddada cikakken goyon baya a gare shi, kuma cewa a shirye suke su aiki tare da sabuwar gwamnati da zai kafa don cimma alkawura da yayi da kuma cimma bukatu na 'yan Najeriya.
Ana dai iya cewa yanzu haka hankulan jama'a ya karkata kan zaɓuɓɓuka da za a gudanar a ƙarshen wannan makon idan Allah ya kai mu a Najeriya. Su kuma wasu al'umma suna cikin halin ɗarɗar na satar jama'a don neman kuɗin fansa.
Kuma abinda muke yi shine cewa yanzu jami'an tsaro to mun tura mutane wuraren musamman 'yan sandan ciki suna nan a wuraren mutane ba za su san su ba.
Duk a cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji wasu rahotannin. Kana kuma Hawwa Umar za ta shigo don ta gabatar mana da shirin lafiya uwar jiki. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumal. Wasu mahara da ba a san ko suwaye ba sun yi barin wuta akan wani taro da aka yi a Kabul babban birnin kasar Afghanistan, taron da ya samu halartar 'yan takarar shugaban ƙasa da yawa da tsohon shugaban ƙasa Hamid Karzai da kuma shugaban gwamnati Abdullah Abdullah. Lokacin da aka fara harbin, Abdullah yana kan mambari yana yi wa mahalarta taron jawabi. Ya kila lamarin babban laifi, ɗaruruwan mambobin jam'iyyar Hafiz Wahdat sun haɗu domin bikin tunawa da mutuwar shugabansu Abdul Ali Mazari shekaru 24 da suka gabata. Aƙalla mutum guda ya rasa ransa, kuma mutane 16 sun raunta a cewar ma'aikatar kula da lafiyar al'umma ta Afghanistan. Ɗan takarar shugaban ƙasa Hanif Atmar ya faɗi a shafinsa na Facebook cewa dogarawansa guda 8 sun samu rauni. Haka kuma shi ma wani ɗan takarar shugaban ƙasa Abdullatif Pedram ya samu rauni, a cewar wata kafar yaɗa labarai ta ƙasar da ake kira Tolo News. 'Yan sanda dai sun kama wani mutum da ya baiwa maharan bayanan taron da daga wani gida da ke kusa da wajen da aka harba bindigogin, a cewar Nasrat Rahimi mai magana da yawun ma'aikatar kula da harkokin cikin gida. Yau Alhamis ake sa ran wata kotun tarayya za ta yanke wa Paul Manafort hukunci, mutumin da ya rike mukamin shugaban kwamitin kamfen ɗin shugaba Donald Trump na tsawon wasu watanni a tsakiyar shekarar 2016 akan laifin da suka shafi haraji da yin ajiya a banki. Ka'idojin yanke hukunci sun yi nuni da cewa alƙali zai iya yanke wa Manafort hukuncin zuwa gidan yari har na tsawon shekaru 19 zuwa 24 ga mutumin da zai cika shekaru 70 ranar 1 ga watan Afrilu mai zuwa. Irin wannan hukunci na nufin kusan ɗaurin rai ga Manafort. Lauyoyin Manafort sun nemi da a yi mishi hukunci mai sassauci, suna mai cewa ya yi amfani da rashin lafiya kuma lamarin ya zubda mishi mutunci ya kuma shafa harkokin kudin sa. Masu gabatar da ƙara sun kare matakin akan cewa tsayin lokacin da aka kayyade masa a gidan yari yayi daidai. Bayan haka dole ba manufar da biya tarar kuɗi da suka kama daga dala 50,000 zuwa dala miliyan 24. Tun watan Disamba ne kotu ta samu manufar da laifuka 8 kan boye kudaden da yake samu lokacin da yake wa ƙasar Ukraine aiki ga hukumomin karbar haraji. Mako mai zuwa kuma za a yanke masa hukunci kan batun yunkurin yin watsi ga shaida a kotu. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce a shirye yake shiga tsakani don daidaita Amurka da Koriya ta Arewa bayan da ƙasashen biyu suka kasa cimma matsaya a birnin Hanoi a makon da ya gabata. Ko da yake abin jira a gani shine abin da shugaban na Koriya ta Kudu zai yi domin shawo kan ƙasashen biyu su cimma yarjejeniya da dukkansu za su yi murna da ita. Farfesa a jami'ar Handong Kim Jong-hyun ya faɗa wa muryar Amurka cewa akwai yiwuwar cimma muhimmiyar yarjejeniya tsakanin Donald Trump da Kim ba tare da an bi tsarin da aka saba ba na tattaunawa tsakanin bangarori biyu. Duk da haka ba tare da an cimma yarjejeniya ba a Hanoi, Kim ya ce babu wata rawa da shugaba mun yake takawa. Yana da yi kokarin hada bangarorin biyu su gana da juna idan aka samu matsala, amma yanzu dole ne fa ya fara taka rawa akan wannan batu. Ranar Talata ne shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya bayo ministocin sa umarnin bin duk wasu hanyoyi da suka kamata domin dawo da tattaunawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Yau Alhamis wata kotu a Faransa ta samu wani babban jami'in ɗariƙar Katolika da laifin kin bayyana zarge-zargen cin zarafin lalata da aka yi wa wani fada. An yanke wa Cardinal Philip Barberin hukunci dakatar da shi bakin aiki har na tsawon watanni 6. A shari'a mafi jan hankali da aka yi a kasar mai alaka da zargin yin lalata da kananan yara a cocin ta Katolika. Kotu dai ta samu Barberin da laifin rufe maganar zarge-zargen lalatar kananan yara da wani fada ya yi karkashin kulawarsa wanda zai fuskanci shari'a a cikin wannan shekarar. Lauyan Barberin da ya ce ba zai dauka kara kan hukuncin ba. A wani batu na daban, yau Alhamis wani mutum a Australia ya shigar da karar Cardinal George Fell yana mai zarginsa da cin zarafinsa a shekarar 1970. Daga ƙarshe wata babbar kotu a ƙasar Thailand ta bayar da umarnin soke wata babbar jam'iyyar adawa saboda zaɓar ‘yar uwar sarki a matsayin ‘yar takarar firayim minista a jam'iyyar ta tayi makonni biyu kacal kafin zaɓar ranar 24 ga watan Maris da za a yi. Hukuncin da kotun kundin tsarin mulkin ta yi ta rage wa jam'iyyar Raksachat ta ƙasar Thailand da ake kira TRC a takaici damar samun nasara akan jam'iyyun da suka haɗe da gwamnatin sojan da ke mulki a ƙasar tun lokacin da aka hanbare zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokaradiyya a juyin mulkin shekarar 2014 da aka yi. Hukuncin kotun wanda kuma ya haramta wa manyan mambobin jam'iyyar TRC gudanar da harkokin siyasa har na tsawon shekaru 10 har ila yau ya janyo damuwa kan ingancin zaben kasar mai zuwa.
To a gaida Sir Phil Hashin Gumel da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara da rahotonmu daga fadar shugaban kasar Najeriya. Tun bayan sanar da sakamakon zaɓe da aka yi a makonni biyu da suka gabata, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zaɓen, ƙungiyoyi daban-daban ke tururuwa don ganin sun gabatar da tasu murna ga shugaban da aka zaɓa. Su ma ƙungiyar dattawan Arewacin Najeriya ta ACM da sarakunan gargajiya ba a bar su a baya ba. Umar Faruk Musa ya hada mana rahoto wanda ya tattauna da Malam Garba Shehu dangane da ziyarar tasu.
Sun jaddada cikakken goyon baya a gare shi kuma cewa a shirye suke su aiki tare da sabuwar gwamnati da zai kafa don cimma alkawura da yayi da kuma cimma bukatu na 'yan Najeriya.
Wannan ganawar da wannan rukunin mutane akwai cikin su a baya da basu goyi bayan shi a lokacin zaɓe ba, akwai kuma wadansu da aka san kamar sun yi adawa da shi. Shin wannan dinki baraka ce ko ku a'a wani sallo ne na masu mulki ya sanya suka yi wannan tawagar suka zo ganawa ko kuwa akwai wata biyan bukatu? bukata ne da suke nema
to ni dai a iya sanin mu a kungiyance dai kungiyar hadin kan jama'ar arewa wato SEF aibata jayayya da bukatar shugaban Muhammadu Buhari ya nemi ƙarin shekara hudu akan wanda yake akai yanzu ba amma a zahiri a cikin su watakila mambobi ɗaya bisa ɗaya in za a ce kowa ya fito ya daga hannunsa ko ya yi buhari ko bai buhari ba ba ka rasa ɗaya biyu da wanda ba su goyi bayan takarar tasa amma dai tabbas akwai su su ku sarakuna dama ai ba siyasa suke a zahiri ba shi abin da ya yi a lokacin duk da ya yi wannan neman a sake zaɓar tasa duk jihar da ya sauka kafin ma ya je yi taro da magoya bayan da ya san ya fara zuwa ya haɗu da sarakuna ya musu godiya akan goyon baya da suka bashi a baya kuma ya nemi su ƙara mana mishi baya
to shugaban kuma a yau ya fitar da wata sanarwa yana kira ga 'yan Najeriya su fito kwanzu da kwarkwata su yi zaɓe kuma ya ba da alƙawarin cewa jami'an tsaro na nan za su kare kowace mazaɓa domin a tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya daga adalci kuma ya yi kira ga matasa da rukunin mutane cewa kada su yarda a yi amfani da su a tada zaune tsaye ko a tada fitintunu a lokacin zaɓukan nan wani ƙarin haske za ka yi dangane da wannan sanarwa da shugaban Buhari ya bada
to wannan matashi ya ce kawai ai ake yi saboda kafin a wancan babban zaɓe na shugaban ƙasa dama ya yi irin wannan jawabi ga 'yan Najeriya don na farko dai a jawo hankalin jama'a su bi doka kada a yi wani abu da zai zo ya ɓata wannan harkar ta zaɓe sannan kuma a yi kira ga al'umma su fito a yi wannan zaɓe ke don demokradiyyar kenan kowa ya fito ya fadi ra'ayinsa kuma hukuma a shirye take don ta kare kowa a tabbatar da zaman lafiya babu wani tashin hankali
akwai koke-koken da 'yan jam'iyyar adawa suke ta yi na cewa ana amfani da ƙarfi da kuɗi da musgunawa wurin wannan zaɓuka kana ganin alƙawarin ya tabbata kenan ko kuwa
ba su yadda ma cewa a cikin tsarin demokradiyya in aka zo yin zaɓe wani zai faɗi wani zai ci ba a'a su abin da suka saka a gabansu ci ko an so ko an ki kuma tun da ba suka faɗi zaɓe mun mamaki guda suka fi irin waɗannan kalamai domin da wasu nuna halayya su ce.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da naye da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya.
Banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abu.
To a gaida Umar Faruk Musa. Zaben Najeriya shine abu mafi daukan hankali a wannan lokaci. Wasu kuma jama'a cikin suna cikin halin haula'i. Inda ake ci gaba da kama 'yan uwansu don neman kuɗin fansa. Wane mahukunta ke yi dangane da hakan musamman a wannan lokaci na zaɓe? Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana wannan rahoton.
Har yanzu dai matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da tayar da hankalin jama'a a wasu yankuna na jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Dama dai tun a kwanakin baya ne dubban mutane suka tsere daga garuruwa da dama da ke yankunan ƙananan hukumomin Shiroro da Rafi saboda wannan matsala ta yin garkuwa da jama'a. Malam Kasimu Dalhatu Alawa shine babban limamin garin Alawa da ke ƙaramar hukumar Rafi ya jagoranci wata tawaga da yammacin Laraban nan da ta gabata domin kai kokensu ga manema labarai Amina ga abin da yake cewa.
To bisa abubuwan da suke damunmu shisa muka kawo kokenmu ga mai girma gwamna bisa ga dan Allah dan Annabi a dan karo mana jami'an tsaro domin kula da mu dan tsakanin da Allah muna cikin hali mawuyaci muna tsaka ma mai wuya yanzu
yanayin wurin yake
gaskiya yanayin wurin yanzu tsakanin Alawa zuwa Fandogari babu ma hanya gaskiya kama mutane suke yi suna shiga da su daji sai an biya kuɗin fansa
nawa nawa kuke biya
to gaskiya akwai wanda suka taba kama mana wurin mutum 22 sai da aka bada miliyan 5 akwai wanda aka kama na kwana-kwanan nan wurin 220 aka hada kusan mutum 18 aka kama.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce tana sane da matsalar rashin tsaro a wannan yanki kuma tana daukar matakin shawo kan lamarin kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Ibrahim Sabo ya bayyana.
Akwai barazanar tsaro a wannan sashe din kuma muna sane da shi kuma abinda muke yi shine cewa yanzu jami'an tsaro to mun tura mutane wuraren musamman 'yan sandan ciki suna nan a wuraren wuraren mutane ba za su san su ba kuma suna kawo mana rahoto kuma wannan dauki ma kaɗan za ku ga abinda zai faru a wannan wurare.
Wannan matsala dai ta satar jama'a domin neman kuɗin fansa na ci gaba da cima jama'a tuwo a ƙwarya musamman a wasu jihohi na arewacin Najeriya. al'amarin da ya sa shugaban kungiyar Katsinawa da Daurawa take zaune a jihar Niger Alhaji Abubakar Musa Faskari yayi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da yayiwa Allah ya maida hankali wajen samar da masana'antu a yankin arewacin Najeriya da zai taimaka wajen rage marasa aikin yi da ke tayar da hankalin jama'a kamar yadda yayi karin bayani
da tattalin arzikin mu na arewa da gina kasar da dukkan tattalin arzikin arewa ya san shi ba shi da bai san shi ba to ya maida hankali akan shi ya kuma yi don shine sakayyar shiga wanda suka zabe shi
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaida Mustafa Nasiru Batsari Rundunar sojojin Najeriya ta ce za ta saka kafa wando daya da duk ƴan bangar siyasa duk wanda aka samu da aikata wani abu da ya saba kaidoji kafin ko lokaci har ma bayan zabi za a gurfanar da shi kuma za a hukunta shi Hassan Maina Kaina ya hada mana wannan rahoto dangane da kiran da hukumar ta yi
da yake jawabi a taron da yayi da hafsoshi da manyan komandojinsa a nan Abuja Babban Hafsan Hafsoshin Rundunar Sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Yusufu Buratai, ya aike da sakon gargadi ga duk waɗanda ke son ganin sun kawo cikas a zaben gwamnoni da na 'yan majalisin jihohi da za a yi GB idan Allah ya kai mu. General Buratai ya ce za mu sa kafar wando ɗaya da duk waɗanda ke son tafka magudin zaɓe ko ƙoƙarin kawo ruɗani yayin wannan zaɓe. Abin kenan ma da ya sa muke kira ga matasan Najeriya da su yi kafa-kafa da duk wani yunkurin 'yan siyasa na son yin amfani da su wurin kawo yamutsi. Yayin da sojojin ke ƙara jaddada goyon bayansu ga tsarin demokuraɗiyya. General Buratai ya ce irin nazarin da suka yi ya nuna ko a wannan zaben ma akwai 'yan siyasan da ke son kawo rudani. Nazarin da aka yi kwanan nan ya nuna wasu 'yan siyasa sun tsara yin kafar ungulu wurin ya mutsa zaben na gwamnoni. Akwai waɗanda ke son fakewa da rikicin manoma da makiyaya ko amfani da 'yan bangar siyasa da sauran 'yan daba wurin haddasa rudani. Babban Hafsan Sojan Najeriya ya gargaɗin cewar sojojin Najeriya za su taimaka wa 'yan sanda wurin tabbatar da tsaro a ko'ina cikin Najeriya. General Tukur Buratai ya ce a nasu ɓangaren wasu masu ruwa da tsaki da manyan jam'iyyun siyasu da kuma gwamnonin jihohin Bayelsa, Oyo da Osun sun yi korafi akan yadda wasu jami'an nasu suka tafiyar da aikace-aikacensu kuma ya ce za a bincika don tantance menene ya faru da zumar ɗaukar mataki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 10:17 na safiya a nan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, zamu yi magana ne akan cutar hangum. Hangum cuta ce da ake yawan kamuwa da ita sakamakon wasu ƙwayoyin cuta. Yakan fara ne da zazzabi, ciwon kai, gajiya, rashin son cin abinci, sai kuma kumburin haɓa ko fuska. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Masu saurare, barkanmu da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar hangum?
Cutar hangum wata cuta ce wadda take yaduwa sosai a cikin al'umma, kuma ƙwayoyin cuta nau'in virus suke kawo ta, ana ce musu mumps virus. Wannan shi ke kawo ta, tana da saurin yaduwa cikin jama'a. kuma wanda yake da dauke da cutar zai iya yada ta kamar kwana 7 zuwa 10 kafin ta bayyana a jikin shi, sannan kuma zai ci gaba da yada ta har kusan kwana 5 zuwa kwana 7 bayan ta bayyana a jikin shi.
Cutar hangum tana da saurin yaduwa?
Tana da saurin yaduwa sosai kuwa.
Ta yaya ne ita ke iya yada ta? Ta mu'amala ne ko kuma ta numfashi?
Ta numfashi, misali ko tari ko atishawa ko da ta gaisawa, misali saboda da zai iya taba hancin shi ko yawunsa ko wani abu haka, to kuma idan ya zo ya kama wani wuri ka taba ko kuma kuka gaisa da shi, zai iya yada ta zuwa ga wanda bai san da shi ba. Kuma babban matsalar shi ne da yake tana iya yaduwa kafin ma a gane mutum yana da cutar.
Menene ma alamomin cutar?
Akwai mutane da dama wanda za su iya yin cutar ma ba tare da wani alama ba, amma alamar da ta fi bayyana shi ne mutum ya dan samu kamar mura, ya ji yana samun ciwon kai, ya gaji, jiki ba karfi da sauransu, sannan kuma sai kumburi. Zai iya zuwa ya zama gefe daya na habashi ko duka gefunan biyu da kuma kumatinsa. Wani lokacin kumburin nan yana da zafi, amma mafi yawancin lokaci babu zafi.
To likita, kai magana game da yadda cutar ke yaduwa, kace ko ga mu'amala ko atishawa, shin cutar tana da alaka da mura ne?
Eh, tana iya dan sa mutum ya samu abu kamar mura haka, saboda yawancin kin san ku ta kanta mura mafi yawancin lokaci kwayoyin cutar na nau'in virus ne, ita kuma mumps nan ita ma nau'in virus din ce.
Kamar tsawon wani lokaci cutar ke dauka a jikin shi mutum kafin ta bayyana, tunda mun gane cewa yakan fara ma yada ta kafin ta bayyana shi a jikinsa?
Takan iya yin sati 1 zuwa sati 2 kafin ta bayyana a jikin mutum ne. Akan samu waɗanda tana iya yin sati 3 kafin ya samu alamomin cututtukan, amma mafi yawanci daga sati 1 zuwa sati 2 ne.
To likita, su wa suka fi kamuwa da cutar a cikin al'umma?
Duk wanda bai samu allurar rigakafin shi hangun din ba, ko kuma bai taɓa yin hangun din ba, to yana da hatsarin kamuwa daga wannan cuta. Amma wanda ya taɓa yin cutar, to da wahala ya kamu, amma zai iya kamuwa. Sannan wanda ya samu allurar rigakafi, shi ma da wahala ya kamu da cutar.
To likita, tunda cuta ce wacce take da rigakafi, kaman da wani lokaci ake yin rigakafin cutar?
Yawanci akan yi kamar misali a tsarin allurar rigakafi na Najeriya. Akan yi allurar ta rigakafin daga wata 12 zuwa wata 15, sannan kuma ana yin abin da ake cewa booster, wato kokarin karfafa garkuwar jikin a shekara 5.
Menene illar cutar hangum idan ba a dauki matakin da ya dace ba?
Mafi yawanci ba ta ba su wata matsala, amma akwai illoli da ake gudu. Babbar illa da aka fi gudu shine in ta kawo ciwon meningitis. Tana daga cikin kwayoyin nau'in virus da suke kawo viral meningitis, wato ya zama ya shafi tantanin da yawa sankarau, ya zama tantanin da yake rufe kwakwalwa, ya samu kwayoyin cutar sun shiga sun kawo matsala, sai a samu sankarau daga wannan virus. Tana iya kawo abin da ake cewa encephalitis, wanda shi ainihin kwakwalwar take shafa, kuma yana daga cikin abin da ake gudu na wannan cutar, saboda mutum zai zama bai san a hayyacin shi ba, sai ya zama kuma ta bar wasu matsaloli nan gaba, ko ji ko gani da sauransu, sai ya shafuwa. Sannan akwai waɗanda suke samun abin da ake cewa pancreatitis, tantanin wannan bangaren jiki da mai kama da tantani da yake bada sinadarin insulin, wanda idan kasance babu insulin na ake samun diabetes, to wannan kwayar cuta takan iya shafar shi wannan pancreas, sai ta kawo abin da ake cewa mumps pancreatitis. Mutum zai samu tsananin ciwon ciki kasa da kirjin shi kadan, kuma ciwo ne mai zafin gaske, kuma yana yin baya har zuwa kashin baya, wanda yake faruwa daga shi wato wannan mumps. Sannan tana iya shafar bangarorin kwayoyin halitta ga namiji, tana iya shafar marinan shi, kuma ya fi hatsari ga namiji, saboda zai iya kasancewa kuma in aka samu matsala ba zai haihu ba a rayuwa bayan ya samu wannan cuta. Mata akwai inda suke kwayayensu, abinda ake cewa ovary, shi ma wannan kwaya za ta iya shafar su. To amma yawanci su idan sun samu, za su samu ciwon ciki ne da sauransu, in sun warke ba ta faye hana su samu haihuwa ba daga baya. Amma ga da namiji akwai hatsarin zai iya kasancewa bayan cutar bai samu haihuwa ba.
To likita, shin akwai wani yanayi ko kuma lokaci da aka fi cin karo da cutar?
Ba ta da wani lokaci fa, kusan kowane lokaci aka samu masu ita za su iya yada ta cikin al'umma. Babu wani takamaimai lokaci amma za ta iya yaduwa. Wani lokaci da yanayin lokacin zai kasance ba wai dan ita kwayar cutar bace amma saboda yawan lokacin zai kawo canji na mu'amalar jama'a. Misali a lokacin sanyi mutane sun fi zama a wuri daya a cikin daki kuma a rufe tagogi. To kin ga idan ya kasance an samu da wani da yake da cutar a wannan lokaci in yayi atishawa ko tari a cikin dakin da yake rufe da mutane da dama kenan mutane da dama suna cikin hatsarin daukar wannan cutar.
To misali idan mutum ya kamu da cutar yaro ko babba yaya ya kamata a yi jinyar sa?
To tana daga cikin cututtukan da ake cewa rigakafi yafi magani saboda babu wani takamaimai magani da za a yi amfani da shi illa iyaka ana bada shawara idan mutum yana cikin jin gajiyar nan ya kwanta ya huta in yana jin ciwo ya dan sha magani kamar paracetamol wani lokacin in yayi zafi sosai akan masu samun habar tai zafi sosai sukan dan sa kankara haka dan sam dan sauki a wurin sannan yanayin abincin da sai an tauna shi sosai sai su dan kauce mai na dan lokaci saboda rage motsa wurin zai dan kawo saukin ciwon amma dan babu wani takamaimai magani da za a bayar da zai maganin ta.
To likita, tunda cuta ce wacce take da rigakafi kuma ya kamata a ce mutane sun je sun karbi wannan rigakafin cutar, yaya zamu kwatanta yawan mutanen da suke kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya?
To wani lokacin takan zo a cikin yanayin annoba, zaka ga in ka zaga gari mutane da dama za ga kowa fuska a kumbure saboda hango dan ba zan manta ba muna yara an taba yin irin wannan annobar har aka tsorata ma ka ce idan ka game wannan cutar ko sanne ma in ka ansa za ka kamu saboda yanayin tsananin yadda take yaduwa cikin al'umma kuma da bukatar idan aka ga ko mutum ya kamu da cutar nan to ya dan kauce mutane na dan tsawon lokaci kwana 5 zuwa sati da saboda kada ya ci gaba da yada ta yana daga cikin hanyoyin da za a taimaka dan samu saukin yada ta cikin al'umma.
To likita, ni na kan ga kamar mutane ma basu dauki cutar hangum kamar wata cuta mai tsanani ba, wani jan hankali zaka yi wa mutane saboda zaka ga misali wani lokacin yaro yana fama da ita sannan kuma a tura shi makaranta, wani jan hankali zaka yi wa iyaye mata da kuma mutane baki daya?
To gaskiya ne, a mafi yawancin mutane ba lallai wai ya zama cutar ta zo da tsanani ba ta kawo musu matsala. To amma abin la'akari shine idan aka yada ta din baka san mutane nawa ne kuma za su samu tsananin ba, baka san mutane nawa ne za su iya samun matsala daga cutar nan ba. Saboda haka yana da kyau idan aka tabo aka ga alamun mutum ya kamu da cutar nan a dan nesa da jama'a na dan lokaci kan gane ne zuwa sati guda insha Allah an samu sauki in makaranta yake sai kuma makaranta in wurin aiki yake sai kuma wurin aiki kuma asibitoci idan ma'aikatan lafiya suka ga mutum da irin wannan da bukatar a bashi abinda ake cewa excuse duty wato damar cewar ya nesanta daga wurin aiki har sai ya samu sauki.
Masha Allah, masu sauraron mu duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawa Umar, kafin mu kammala shirin namu na yanzu ga labarai a wannan karan a takaice.
To a takaice, wasu mahara da ba a san ko su waye ba sun yi barin wuta akan wani taro da aka yi a Kabul babban birnin kasar Afghanistan, taron da ya samu halartar 'yan takarar shugaban kasa da yawa da tsohon shugaban kasa Hamid Karzai da kuma shugaban gwamnati Abdullah Abdullah.
To masu sauraro, baki daya iyakacin abin da zamu kawo muku kenan a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, zamu ba ku dama ku bugo don ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da irin tasirin da kyautar 'yan siyasa ke yi ga talakawa gabanin zabe. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Sarafil Hashim Gumel, da kuma wanda ya hada shirin kuma ya bada umarni, Taji Abdul, sai injiniyan namu na wannan lokaci Thomas Blandet, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ƙara sauni lafiya sai a zauna domin sauraron shirin yau da gobe shirin matasa. Yo, no.